daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za ku yi jin shirye-shiryen nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 102.5 da kuma tashoshin radion amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sa zangon FM. Kuna ma iya sauraron wannan tasha ta yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ladan Ibrahim Ayyau da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jagorancin shirin a wannan hantsi.
Abinda ke faru shine daga duka da abubuwa suke fitowa a yanzu NPDP ko sai Najeriya kansa da yake sasan zaman lafiya suna so a siyasa domin suna so su tabbata cewa su mata gwamnatin masifa da mulkin APC.
Alhaji Sule Lamido Jigo cikin iyayen jam'iyyar PDP za mu kawo muku ƙarin bayani bayan labaran duniya. Za mu kuma gabatar muku da shirin da rashin tai, sannan ku ji kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Yanzu sai a gyara zama a fara jin labaran duniya tukuna.
Masuware assalamu alaikum. Mai magana da yawun madugun 'yan tawayen Sudan ta kudu Riek Machar ya yi kira ga ƙasashen duniya da kar su yarda da shugabancin Taban Deng Dai a matsayin wanda aka naɗa mataimakin shugaban Salva Kiir. Mai magana da yawun na Machar James Gadeg Dak ya ce yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin shugaba da mataimakinsa ya ruguje ne bayan da shi ke yanke shawarar naɗa Taban Deng a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Deng dai shi ne babban mai shiga tsakanin jam'iyyar Sudan People Liberation Movement da gwamnati a birnin Juba, wanda haka ya kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin sassan biyu. James Gadeg ya ce wannan yarjejeniyar ta ruguje ne sakamakon yakin da ƙasar ta sake tsundumawa a ciki, yayin da ake ci gaba da faɗa wasu yankunan babban birnin ƙasar na Juba. Domin ko sojojin gwamnati sun baiwa rundunar Machar, sun kaiwa rundunar Machar hari a cikin 'yan kwanakin da suka gabata, kuma shugaba Kiir ya karya yarjejeniyar dakatar da buɗewa juna wuta. Wannan ya sa ba sauran yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta, in ji Dak ɗin. Dak ya ci gaba da cewa muna kira da a samu wata rundunar za ta shiga tsakani domin ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari. Ya ce amma kuma idan hakan ba za ta yi ba, zai zame masu wajibi su shiga cikin birnin na Juba domin karɓe ikon ƙasar.
Hakanan kuma gwamnatin ƙasar Siriya ta ce a shirye take ta sake koma kan teburin sulhu da 'yan tawaye wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukar ɗawainiyarsa a Geneva cikin ƙarshen watan nan na Agusta. Kuma gwamnatin ta amince ta yi haka ba tare ta gitta wasu sharuɗa ba ko kuma sa bakin wata ƙasa. A jiya Lahadi ne dai kamfanin dillancin labaran ƙasar Siriya ya fidda wannan sanarwa bayan taron da ya ruwaito anya Damascus tsakanin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin Ramzi Ezzeldin Ramzi da kuma muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Siriya wato Faisal Miqdad. Sai dai shi Miqdad bai ba da cikakken bayani ba, don haka har yanzu abin da bai fito fili ba shine ko tattaunawar ta cimma nasarar da ake bukata, musamman akan makomar shugaban kasar Bashar al-Assad, domin ko wannan shine karo na uku kenan da za a yi irin wannan tattaunawar. Yayin da kasashen yammacin Turai ke cewa kamata shi Assad ya zakuɗa domin ganin an cimma yarjejeniya mai dorewa, amma shi Assad din da magoya bayansa musamman kasar Rasha sun dage sai dai ya ci gaba da rike madafun iko.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, ƙasar Turkiya ta ci gaba da kame jami'anta da take zargin cewa sun taka rawa a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a tsakiyar watan Yuli na wanda kawo yanzu ta salmi sojoji 1,400. Ɗaya daga cikin waɗanda wannan abin ya shafa ko har da babban dogarin shugaba Recep Tayyip Erdogan, wanda ya yi ƙoƙarin jaddada tasirinsa ga jami'an ƙasar da kuma hukumar leƙen asirinta. Babban dogarin Erdogan Ali Yazici na cikin waɗanda aka tsare kwanaki 5 bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi na kifar da gwamnatin Erdogan ɗin. Yanzu haka dai sama da 'yan ƙasar Turkiyya 50,000 ne suka yi hasarar aikinsu, kana sama 18,000 suna tsare, kuma duka akan zargin cewa suna da alaƙa da Fethullah Gulen, wanda wani shehin malami ne da ya kwashe shekaru 17 a nan Amurka, wanda Erdogan ya zargin yana da hannu wajen ƙoƙarin masa juyin mulkin. Shi dai Gulen abokin adawar Erdogan ne, kuma ya nisanta kansa da wannan batun juyin mulki. Yanzu haka dai Turkiyya ta buƙaci Amurka ta mayar da wannan dattijon ɗan shekaru 75 da haihuwa zuwa gida Turkiyya, wanda yanzu haka yake zaune a gabashin Amurka wato jihar Pennsylvania. Ƙasar Turkiyya dai ta aiko wa Amurka da tarin bayanan ta ce su ne hujjojinta na cewa Gulen yana da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulkin, sai dai Amurka kuma bata nuna alamun cewa za su dauki mataki nan da nan ba game da wannan bukata ta kasar Turkiyyan.
An samu fashewar wani abu mai karfin gaske a masaukin baki a Kabul babban birnin kasar Afghanistan inda ƴan kasar shan waje suke da zama ciki ko har da wasu Amurkawa. Nan ƴan sandan kasar ta ce an ji karar fashewar wani abu a kusan duk fadin birnin kuma hakan yayi dalilin mutuwar hasken wutar lantarki a wasu sassan wannan birni. Mukaddashin jami'in ƴan sandan birnin na Kabul Gul Aga Rohani ya shaida murya Amurka cewa wannan lamari ya faru ne a hotel inda ake kira North Gate gabas da filin saukar jiragen sama na kasar da sanyin safiyar yau Litinin. Yanzu haka dai sojojin Afghanistan din da na Amurka suna jira gari ya waye na agogon kasar kafin su fara aikin ceto. Rohani bai samu bayanin mutanen da suka jikkata ba domin ko ba wanda ya buƙaci a kawo masa motar ɗaukar majinyata a wannan otel ɗin. Kawai yanzu ba a san ko menene ya faru ba, amma ƙungiyar Taliban ta ce ita ta da bam ɗin da a cikin wannan ginin wadda ya haifar da rauni ga mutane da dama. Sai dai wani wadda baya so ba a san ko wane ne ba ya amsa wannan da ya amsa wayar tarho ya iya ba da ƙarin bayani.
Dubban ƴan kasar Congo ne suka yi cincirindo a wajen wani gangami a jiya Lahadi domin sauraron yadda ɗaya daga cikin ƴan adawa ke kira ga Joseph Kabila da ya yi murabus daga watan Disamba. ATN Tshisekedi ya faɗa wa taron magoya bayan su cewa wajibi ne Kabila ya tattara yanasa daga yanzu zuwa 19 ga watan Disamba domin barin office. Wa'adin mulkin sarai na shugaba Kabila ya ƙare ne, amma wata kotu a ƙasar ta ce yana iya ci gaba da zama har sai an gudanar da zaɓe. Shugabannin adawa ya ce Kabila na jan ƙafa ne kawai domin ya tsawaita tsawon mulkinsa. Shi dai Kabila tun a cikin shekarar 2001 yake kan karagar mulki, kuma a bisa tsarin dokar ƙasar zango biyu ne kawai yake damar yi, wanda kuma ya kawo ƙarshe a cikin wannan shekarar. Sai dai su ma magoya bayan Kabila sun gudanar da nasu taron a wani wuri a ranar Juma'a cikin birnin Kinshasa, inda suka yi kira da a bar Kabila ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har na wani lokaci.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla rahotanni daga jihar Bauchi na bayanin cewa wasu ƴan bindiga da ba tantance su ba sun kama wani hakimi da wasu talakawansa sa kashe mutum daya. Wannan al'amari ya faru ne a karamar hukumar Toro. Wakilin mu a yankin Abdulwahab Muhammad yana aiki kan wannan rahoto, kuma da zarar muka samu ƙarin bayani za mu kawo muku.
A daidai lokacin da kuke ta wannan kai komo din a dinki baraka kalli alƙibla guda daya a matsayin ƴaƴan PDP ko jagororin PDP.
Wato cikin shirin safe mun kawo muku kaɗan daga cikin hira da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Koriye da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulai Lamido. Za mu ɗora.
Sasan zaman lafiya suna so a yi siyasa domin suna so su tabbata cewa su mata gwamnan masifa da mulkin APC. Saboda haka rabuwa ɗin ba a kan injimi ba ne, a kan shugancin mutum biyu ne, da Muhammadu Sharif da Makarfi, dukkansu yan arewa ne. Ka ga ashe idan aka ce su biyu suke rigima, to mu ma ganin cewa dukkaninsu babu wanda ya kai PDP, ba wanda za a ce saboda shi PDP ta hallaka, babu wannan mutumin. Saboda haka tun da kuma tsakanin mutum da mutum ne, to akwai yanayi na kamar mutum ba su wulakanta shi, ba su a kunyata shi, ba so a ce ya gaza ko ce a rena shi. To a shi haka ne kuwa kotu ba ta maganin siyasar Najeriya ba a PDP, domin duk da kai in an je kotu wani zai gani kamar ya ci wani ya faɗi, wani zai ji kunya sai an kunyata shi, wani ya samu nasara. Saboda haka muna so mu aware cewa mu ɗauki abin da tsakanin Umaru Sharif da shi Makarfi cewa bai kamata su gwasgar cewa ba su da yin arewa. Sun san ɗa'a, sun san karamci, sun san girma, sun san kuma siffar shugabanci. To kasume da abin tsakanin mutum da mutum a zo shike nan mazuma sun riƙe mana kokoro mun kasa mutse ba. Kuma fatanmu shi ne ma'anan muna tattauna dukkan su kawai ɗaya cewa mu tara su cillo kawai muke tsakanin ku ko biyu mutum da mutum da kuma jam'iyyar PDP. Idan kuna kishin jam'iyyar PDP kuna so kuma taimaka ganin 'yan Najeriya, kuma ana ganin cewa Najeriya babu makoma sai PDP, to wajibi ku cewa ku wannan ku ibada gudunmuwa akan wato sadaukarwa. Karga abin cewa idan kai kunyata ko kai kici nasara. To alhamdulillah ma tattaunawa ko da yake an kawo wannan shi bangaren ko shugabancin Makarfi ya kawo jadawalin zabe an kasa mukamai shi shugabancin murshari ya je kotu an ce shine shugaban jami'a har zuwa nan shekara biyu nan gaba to a ga she ko ya kai bai za a ci a samu maganin ba kotu kuma siyasa sai a zo kalita kan matsayin siyasa sannan so yake gaba kan me to fatan mu shine inda ɗan kwana hudu zuwa sati guda malamin muna tauna da yan gaske da shi makarfin da shi madishar da kuma manyan jami'ar PDP akan yan Najeriya suna sauraron mu suna tsumayin NPDP suna neman makoma
wasu na cewa kamar gwamnatin nan ta tarayya ta APC ita ce take zuga makarfi wasu na cewa Ahmad Sharme tun da dama daga cikin sai shigo shi su ne suke zuga shi suke sa shi abin da yake ake kuna da waɗannan bayanan
ban tsammani akwai magana zuga ba don magana shine damar shi ai na APC bai bar da wata ba ida PDP makarfi a lutun da yake tinya sai kuma APC sai kuma amma kuma so da ka ba a zuga Ahmad Sharif ba a zuga makarfi madi magana shine ba in zaka ce makarfi ko Ahmad Sharif a ce su biyu a ce su ka bata su ne wato za ta ce su ne su mallaki PDP ba ta mallaku ba
bayananka sun nuna har yanzu ba ku kai ga karkare kwantar da kura tsakanin makarfi da Ahmad Sharif wannan tattaunawa da ake tafa mai a ga an yi sulhu baka ganin ta ne wa shi wancan babban taro na ranar 17 ga watan Agusta nan da za a yi da aka sa rana barazana mai akwai yuwar ba zai yi ba
fatan mu shine kamun taron zaɓe ba mu samu zauna mu samu jituwa tsakanin Madu Sharif da ainihin shin shi mai karfi su kalci abin da ke faruwa yanzu to kowannen su ya kura da kan in ma yana ji kamar an ci mutuncin sa ne ko an wulakanta shi ko an bata shi kaza kaza ya yi hakuri saboda makoman Najeriya
gwamnonin arewa waiwa kuka son gani
sun ce mani dan Ali dan ya cika sansani
mai albaraka aikin kana na tagumi
duk dan zamfar mai kishi ne maka godiya kwalin kuriya na gwamna samun gadi
sai ku ci gaba da shakata da wannan waka na Kabiru Classics kamin mu shirin mu na gaba
dadin wali kyautar mota kai gonkuni
kai ku matsalar ka sambare tare da maguɗi
ai ke man ci guda su da cika barbadi
ko da na yago ko su ka ka faɗi gaskiya kwalin kuriya na gwamna samun gadi muriya mamu da mijin saratu mane maka godiya angon mariya da aisha barka da dawainiya
mun cirgin mako baki lasik ban koshuwa
yunwar ka adan ka taushawara baka gamsuwa
bari bata zama shege ya ba wahala ba mu sabu ba
ciwon kyanda bai ji murin masu faramiya kwalin kuriya na gwamna samun gadi muriya mamu da mijin saratu mane maka godiya angon mariya da aisha barka da dawainiya
ka ce tun dutse wale sannu da hankuri
Allah ya karrama ka wazai maka tunzuri
irjin masara mun bar kunukin ku kashe fari
hasken makaranta mun gode maki sangaya kwalin kuriya na gwamna samun gadi muriya mamu da mijin saratu mane maka godiya angon mariya da aisha barka da dawainiya
mai ya garda ne safata bata rushe warde ba
in ka san yau baka san me za a yi gobe ba
na kunna in fulka ta bokar bancewa
Allah bai raba tahin dan danni da kokiya kwalin kuriya na gwamna samun gadi muriya mamu da mijin saratu mane maka godiya angon mariya da aisha barka da dawainiya
kilasik sai figare ni inna riga mai gida
bayan haka nan kilasik kana da gada gada
ke dai fadin gaskiya ina dai da hada
ko kai gada gada mutunci ka ka kariya kwalin kuriya na gwamna samun gadi muriya mamu da mijin saratu mane maka godiya angon mariya da aisha barka da dawainiya
idan su kwata ki ka kaya he mata ka duru
kana bisa dokin ka har a hurce ka da kunkuru
zama ci ma kwance banda har in raka gaguru
in dai hauya ta da fago na wuce kwanciya
ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da Saliu Garba zai gabatar da shirinmu na gaba.
Da rashin tayi akan bar araha. Masu sauraron mu, barka da hantsi. Barka mu kuma da saki saduwa a wannan filin namu. Filin da ke fadakar da ku akan tattalin arziki, kasuwanci da harkokin cinikayya. Ni Saliu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin. Sanin kowa ne cewa Najeriya, kamar wasu kasashe, tana fama da durƙushewar tattalin arziki. Kwana-kwanan nan ma, ministoci biyu suka ƙara tabbatar da tabarbarewar tattalin arzikin ƙasar da ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ke yi domin ƙasar ta fita daga wannan yanayin. Kawo yanzu akwai jihohi da dama da biyan albashi ma yayi musu wuya. Jihar Neja na cikin irin waɗannan jihohin. To yau faduwa ta zo daidai da zama domin baƙonmu babban jami'in gwamnatin Neja ne. Ina mai farin cikin gabatar muku da mutumin da ke rike da duk kudaden jihar, shine yake kula da shigowar su da fitar su, wato Alhaji Sa'idu Abdullahi akanta janar na jihar Neja. Alhaji Sa'idu, maraba da zuwa wannan filin namu.
To Dr. Salisu, barka da samun ku anan sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla, maraba ku da zuwa.
Barka ka dai.
Kafin mu ci gaba, ko za ka yi masu sauraron mu bayani shin ana to cece ku ce ana taucewa ƙasar Najeriya ta ruguje, babu tattalin arziki, ba a biyan albashi, menene halin da Najeriya take ciki yanzu?
Wato kamar yadda dai za ka yi ta jin waɗannan bayanai kala-kala, Najeriya na kaza, Najeriya ka san wannan gwamnati da ta zo sabuwar gwamnati ne. To wata gwamnati ta riga ta tafi a lokacin da aka zo. Aka karbi gwamnati an samu hali mawuyaci kwarai, akwai abubuwan da ke faruwa, kudin mai yayi ƙasa, sannan kuma ainihin kudaden da aka samu lokacin gangan mai na $100 ba a yi tanadi mai kyau ba. Kaga mai dai ba wajen mu ake yin shi ba, can kuma inda ake yin shi lokacin nan kudi ya je ƙasa. A lokacin da kudin kuma ya farfado zuwa $42 sai kuma aka samu ƴan tsagera suna fasa bututun mai da sauransu. So wannan duka ya shahi abubuwan da jihar Niger ke samu daga gwamnatin tarayya. So shi halin da muke ciki kenan, wanda yake kuma ba ainihin gwamnati ya kawo ba kowa ya kawo ba, hali ne na yanayi ƙasa gabaki daya.
To baka ganin wannan ya samu asali ne sabili da dogaro kacokan da akan kudin mai?
Wannan magana haka yake. Ai kaga yanzu wanga magana da ya faru, wanga abubuwa da suka faru ya samu idon mu ya bude. Dole ne mu koma aikin gona, saboda a can muka bar shi, dole ne mu koma mu kuma kama ainihin abubuwan da za su kawo mana kuɗi a nan maimakon mu dogara ga aikin mai. In ma ka duba shi ainihin ma mangyaɗa ko kwalban mangyaɗa ne aka ce maka tiya na mangyaɗa, lita kwalban mangyaɗa nawa ne in kai compare din shi da ka gwada shi da ainihin lita na mai, zaka ga ya hishi tsada. Amma mutanen mu saboda dai mun bar komi mun ga kudaden banza kawai muna zuwa Abuja muna karbo kuɗi, duka ba mu koma mun kama aikin noma ba, mun binciki ainihin abubuwan da ke kawo mana kuɗi a ciki saboda mu. Amma yanzu kan dole ne ido ya bude, dole ne kowa ya san halin da ake ciki, mu koma abin da ya dace mu yi saboda gaba.
To Malam Sa'idu, a matsayin ka na akaunta, wanda kai abin da ya dame ka yanzu kudade da za su shigo cikin aljihun gwamnati, idan suka soma raguwa hankalinka ya tashi,
na'am,
in suna karuwa kana jin daɗi,
na'am,
to kai kuɗi ba za su karu ba,
na'am,
idan babu tattalin arziki,
ba shakka
mutane ba sa aiki, ya gwamnati za ta samu haraji.
To
wani muna tanadi kuke yi na tabbatar da cewa mutane suna da aikin yi,
na'am,
kana ita gwamnati ma za ta samu kuɗin shiga, me kuke yi?
Gaskiya ne, wato shi kanshi mai girma gona wannan hali da aka shike ya dame shi kwarai da gaske, da yake kaga mu ainihin mu ne masu taimaka mashi sha'anin aiki, saboda shi ne lallai jama'a suka zaba, but dole ne zabi mutane kamar mu wanda yake muke taimaka mashi yanayin aiki. ainihi kaga an yi budget kuma dole ne in kudade sun ragu dole ne hankalin mu ya tashi hawan jini ya kai ciwon kai ma ya dame ka saboda ainihin bamu da kuɗi sassu wanda yake zamu aiwatar da ainihin yanayin aikin gwamnati mutane kalilan ne kuma za su fahimci wannan shi yasa kaga mai girma gona yana ne yana tanadi abubuwa na noman rani ana ƙara bunƙasa su saboda mutane su yi aikin rani so da kowane lokaci mutane suna da aikin yi kaga za su samu abinci banda wanda za a ci kuma za a samu wanda za a sayar a samu kudaden shiga to wannan ma babban abu ne wanda zai kawo mutanen mu aiki kwarai da gaske
to ita gwamnatin tarayya dama ta yi magana cewa za ta haɓaka aikin noma da sha'anin ma'adanai matasa gwamnatin Buhari
na'am
ta raba muku naira na gugan naira
na'am
biliyan 500
na'am
majihohi
na'am
kaso da yazo Niger me za ku yi da shi
to ka san jahar Niger wato wannan kaso da aka bayar kaman matsayin bashi yake
na'am aka ba ku
wannan abin da aka ba wato bashi ne wanda za a bayar a nan zuwa nan da wata tara masu zuwa ko
ne ce nawa aka ba ku
ko wani wata wai abin da yazo ko wani wata
gwamnati za ta ba ku wani wata
eh ko wani wata bai wuce biliyan 1 ba da yan kai
cikin 500 din
cikin 500 din mu namu kaso din eh namu kaso din bai wuce 14 ba ko wani wata dai akwai daya da dugo wani abu da za a rika ba ku so amfanin shi kuma shine ba wai ainihin albashi bane an bayar ne saboda ya agaza ana kiran shi da turanci budget support wato duk abubuwan da suka shahi sha'anin kasafin kuɗi wato albashi gudanar da aikin gwamnati ayyuka na yau da kullun a gine-ginen asibiti hanyoyi duka wannan bashi din ya kamata ya agaza ne bisa ga kudaden da ke shigo muna na wanda muke samu a nan jiha da kuma wanda muke samu a asusun gwamnatin tarayya wannan abin zai zo ne ya agaza muna
kana manufin shi wannan 1 billion ɗaya da za a ba ku wannan wata yana cikin biyan albashi
yana ciki ka ai an ce budget ne tunda an ce kasafin kuɗi ne kaga albashi na ciki
an ce na tallafa ma matasa wanda ba su da aikin yi
okay wanda za a tallafa ma wannan yana nan daban okay mun shiga sha'ani kala biyu kenan
yawa
na tallafa ma
bari mu koma kan wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta ce za ta da bayar
na'am na'am na gane
kuma ta fito ta yi bayani yanzu za ta raba su
na gane
hajji nawa ne yake zuwa naku kasan da kawunan
200 yanzu ga
biliyan 500
yawa yanzu abinda muke a Niger shine abinda ake kira wayar da kai akwai director general wanda yake aikin shi ne na kananan masana'antu da sauransu ya je kowane bangare na jihar Niger ya saboda kaman masu kananan masana'antu da sauransu duka su kawo applications sun su a duba don abubuwa ne wanda yake dole ne ka dubi abinda mutum zai yi kuma ka duba ka gani lalle an ba shi wannan kudi din zai iya gudanar da shi yanda ya kamata wanda kuma zai kawo abubuwa wanda yake zai dogara da kanshi
sai wannan suke da abin yi za ku ba kudin wanda ba su da abin yi kuma fa
wanda ba su
kuma suna son su yi kuma suna da hazakar
to suna
da tunanin
haka ne duka da wanda yake da abin dole ne sai ka zo da abu ba wai kudi ne wanda za a baka karazube ba dole sai ka zo ga abin da nake so in yi an duba an gani sannan a baka kuɗi din ba wai zaka zo ne a ce ai ga kuɗi nan kowa ya layi kawai ai tarba mashi ba da wanda yake da abin yi wato proposal din shi da kuma wanda yake da shi bai iya abin ga ya zauna ya ma faɗa ma committee din ga abin da yake so in suka duba suka ga hali ne mai kyau kaga sai a sa shi yanda ya dace a bashi wannan kuɗi din
to irin wannan kuɗin rance ne
to dole ne a ce rance ne don an ce rance ne zaka tashi tsaye zaka yi hazaka kasancewa wannan kudi in na biya yau killan ma yana yiwa ka biya a ce an ban maka to amma a sha'anin Najeriya haka dole ne a ce zaka biya dole ne ka tashi tsaye kai hazaka saboda in ka biya din ma ana iya karba ana iya ma agaza maka da wasu abubuwa saboda ka ci gaba amma duk abin da aka zo aka ce mai shekara zube kaman kyauta ne mutane ba su daukar shi da muhimmanci
to akwai ruwa akan kudin
ruwa din zaka ga in ka duba ba wani abu bane gwamnati za ta dauke wannan ruwa din
a wai akwai ruwa akai in an ce an ba su
in an ba su ba ruwan da za su bayar ba wani ruwa da za su ba in ma akwai wannan gwamnati za ta dauke musu
yadda aka baka haka
zaka mayar to amma wasu ka san sha'anin kasan mu wani ma yanda aka bashi din ya mayar sai ya zama aiki to ainihin wannan batun ruwa ma ba batun shi ake ba kudin da za a baka ya zama na ka mayar da shi ma gwamnati kuma kai ka samu abin yi saboda shine muhimmanci saboda kowa ya samu ya dogara ga kansa abin da zai
kafin ku ba da waɗannan kudaden
na'am
za ku ne mai wasu ne su tsaya masu kafin ku bayar ko dai za a ba su dai ba mai tsaya musu.
A to ai ka san wa'inga abubuwa ne wanda yake a community da shi yauyin yanayin garuruwan su da sauri kowa ya san kowa. To duk wanda yazo hakan ga ba wai sai an ba kamar yadda banki ke cewa ka yanzu baka kuɗi sai ka kawo takardun gidanka ko ka wanga babu shi. Saboda yawani community based abun gane wanda yake kowa ya san inda kana da hazaka din an gani za a iya baka mai garin ku zai iya tallaza ya ce ai wannan na san shi wannan ba wani kaidoji wanda suke wanda za su tsawo da sosai wanda yake ba za ka iya samu ba.
Abin da yasa ne wannan tambaya in ka tuna kana kasar
na'am
an shayin wasu tsare-tsare akan abin da aka kira small scale industry
gaskiya
SME wato kananan masana'antu amma kuma bankuna ake ba kudin su ba da surance sai bankuna sai su zaga su kawo wasu tsare-tsare da wasu hukunci na cewa kafin ma a baka kudin sai ka cika sai zanto cewa mutane ba sa samun kudin sai dan wani da wani wanda ya san wani
magana
sai ya za ku kare wannan domin ana batun habaka tattalin arziki ne
ai zaka gane ma su bankunan da tsarin da aka yi da sai ka gane su kansu ma bankunan sai su kawo hotunan mutane wanda yake ma ba su ma a rayi su zo su karbe kudin a ce an ba mutane da su shi yasa ake ta samun matsaloli kala-kala banki su ce sun ba wanga kudi a duba hoton a gani ma'aikatan banki ne ma su suka yi wa wurin wannan kudi to wanga tsari muna so ya zo akwai ma'aikata na small scale industries da muke da shi a Niger akwai director general Umar Audi shine aka samu wannan yanayi din kuma zai je ko ina kowanne local government da zai je ga mai gari a sa committee na wannan gari din su bi shi duka wayan ma mutane haƙƙi kuma su yi group haka nan su kawo na so wanga ina ganin an kawo musu ci gaba ne zuwa garin su ba matsala irin wancan na banki da za a samu saboda kowa ya san kowa ne nan
to madalla jama'a saboda karancin lokaci za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ci gaba da wannan firar yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sa'idu Abdullahi da Joba Hero Diodune wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 3:17 na dare ga kadan daga cikin rayuwar da ku bari akwatin sakonni
Assalamu alaikum sunana babba Haruna Damba Habaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ta kasar reshen jihar Gombe Subhanallah gaskiya tana ƙara fitowa a fili ɗan majalisun Najeriya wallahi ba su san aikin su ba ko kuma in ce ba su yin aikin su suna yin yadda suka ga dama ne tana ƙara fitowa a fili kawai su wakiltan kansu suke yi ganin yadda ake ta ƙara samun almundahana da tafkata asa akan kasafi na kuɗi dan haka ɗan majalisun Najeriya wallahi zaman ku a gida cikin talakawa shine ya kamace ku matukar ba abin da ƴan kasar ku suka aike ku majalisar kuke zartarwa ba dan haka ya kamata ku canja halin ku muna fata Allah ya shiryar da ku in ku masu shiryuwa ne dan kuma ba ra ku shiryu ba to Allah ya musanya mana ku da mafi alkhairi
tuhumar da ake yi wa tsohuwar shugaban ma'aikacin sashen Hausa ta DTC Jamila Tangaza dangane da wasu kudade in har abin ya tabbata da fatan kotu za ta yanke mata hukunci daidai da laifinta ina
to madalla yanzu kuma labarai a takaice shi da shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku ga ladan
to a takaicen mai magana da yawun marugun ƴan tawayen Sudan ta kudu Riek Machar ya yi kira ga kasashen duniya da kar su yarda da shugabancin ta Bank Deng Dai a matsayin wanda aka nada mataimakin shugaban Salva Kiir mai magana da yawun na Machar James Gadeg Dag ya ce yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin shugaban da mataimakinsa ya ruguje ne bayan da shi ki yanke shawarar nada ta Bank Deng a matsayin mataimakin shugaban kasa Deng dai shine babban mai shiga tsakanin jam'iyyar wato Sudan People's Liberation Movement da gwamnati a birnin Juba wanda hakan ya kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin sassan biyu Gwamnatin kasar Syria
bari mu taka maka birki nan ladan da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi sai kuma tanda da asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa cikin hada shirin ilmi garkon Adam ku aje lokaci ku saurari Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin Ladan Ibrahima yawa wanda ya tani gabatar da shirin da Chuba Radio Dione da kuma Solomon wanda kula suka kula da dakin gabatar da shirin shirin mu da ma engineer Malam Cummings. Anan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku. Mu zama lafiya.